farko yi ba ba ko bane kan kaciyan wannan aikin naka bane shi wanda na gada da kan kanti baro ina cikin wannan ban ya mashawartan shi ina cikin wanda suke duk ya shige shi din da kamfanin nan take don ta biya mu katin da gwamnati ta sani saboda haka abin da zamu yi abin da ina tabbata shi ne zamu gina kan wannan gyaran da aka yi kuma mu kara tabbata cewa wannan kamfanin tayiwa kasa amfani kuma mun cewa burin da aka samu ne saboda haka ba wai wani sabon tafiya bane a kara hidima za a yi ina tabbata maka cewa muna cikin su da mun tare ake kuma insha Allah zamu kai ta inda ake miki wanda shugabanka ya amince da abubuwan da zamu yi na farko shugabanka da ya ba mu instruction cewa ya tabbata rifanar din mutum ya aiki kuma insha Allah nan zuwa karshen wa'adin shi zamu tabbata cewa rifanar nan sun fara aiki da yadda ake bukata na biyu sanin kowa ne wutan lantarki matsala ne a kasan mu kuma ga muna da gas na iyaka saboda zamu tabbatar cewa wannan gas din nan an dauko ta kai wa kasa amfani a tabbatar cewa an samu cikakken lantarki kuma a tabbatar cewa industry ko kuma masana'antu da suke da bukatar wannan gas kuma an kai musu na uku akwai maganan ɗan kasa suna korafi cewa wannan kamfanin suna abubuwa ba wanda ya gane abin da suke na tabbatar maka wannan ko ba mu da wani abu da zamu zo insha Allah duk ayyukan da muke wanda ya dace jama'a sai zamu tabbatar cewa mutane sun san abubuwan da muke a madadin su na karshe shine muna wa mutane alƙawari cewa za mu yi wannan aiki cikin mutunci kuma insha Allah muna fatan ba za mu tukunna ba kuma wannan nauyin da aka dauka mana in Allah ya yarda za mu iya kokarin mu tabbatar cewa nan zuwa karshen wa'adin shugaban kasa in an jiya waiwa an duba za a tabbatar cewa lallai an ba mu amana kuma mun yi amana
ka yi magana akan abin da ya shafi iskar gas wanda kusan za a ce Najeriya tana daga cikin ƙasa da take ainihin samar da iskar gas a ƙasashen duniya amma kuma yau za a ga cewar yanzu a Najeriya ana samun ƙarancin amfani da wannan gas din ko kuma za a ga cewar kuɗin siyan gas ma a Najeriya yana da tsada wane tsari kuke da shi wanda za ku kawo sassauci a kuɗin gas ga talakawan Najeriya
dama matsalan shi ne gwamnatoci da suka shuɗe da fusa hankali akan asa shigo da gas daga rijiyar mai a kasu zuwa gidaje ko kuwa zuwa masana'antu ba saboda haka mu za mu mai da hankali akan mu tabbatar cewa wannan supply da kuma compressor station da sauran abubuwan da ake bukata a tabbatar da gas nan sai ko daga rijiyar shi har zuwa inda ake bukatar shi za mu sa hankali akai a rashin yin wannan shi sa ya kawo karancin gas a kasan idan kuma aka samu aka kammala wayannan ina tabbatar maka cewa farashi za ta dawo daidai yadda kasuwa ta kawo kuma ina fatan abin da kake nufi akan gas mai tsada in LPG da ake ya kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne shi ma mun da namu shiri da zamu da mu tabbatar cewa nan zuwa ba da dadewa ba LPG da ke kasan mu za mu dauko shi mu kawo su mutane kuma insha Allah in kika kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kayan da ake sayarwa a kasuwa saboda haka nan zuwa ba da dadewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba da za mu shirye shirye muke mu je da za mu sarrafa wannan amma insha Allah nan zuwa ba da dadewa za mu tabbatar mutane mu za su lokaci nan zuwa lokaci kaza insha Allah abubuwan da za mu tabbatar cewa wannan kudin sun sauka ka
kai magana da ya shafi matatun mai da ake da su a Najeriya waɗanda yanzu za a ga cewa mafi akasarin matatun man nan ba sa aiki yanda ya kamata menene ya kawo haka rashin sanin aiki ne ya kawo wannan koma bayan ko kuwa waɗanda suka gabata ba su san abin da ake da bukata wajen tafiyar da waɗannan matatun man bane
ina ba ka tabbatar cewa duk Afirka babu kamfanin da take da kwararrun ma'aikatan mai kamar NNP babu duk Afirka babu irin su abin da ya faru shi ne na farko da akwai rashin kulawa daga hukuma wanda take duba abubuwan da muke yi da kuma karancin kuɗi da kuma mafi wuya cikin su shi ne na samar da sarrafa tufanar ɗin dalilin shi ne domin rikice-rikicen da ake samu a Niger Delta duk layukan da ake kawo mai zuwa rifanar ɗin na an ci musu saboda haka kullum cikin su kuna ake ba a iya kawo mai ina zuwa rifanar saboda haka za a yi wata uku a kasa kawo mai zuwa rifanar ɗin shi yasa za a ga kuma musamman misali daga Wari zuwa Kaduna layunan sun tsufa kuma ana tafasa su saboda haka a ƙarshe za mu iya mu kai adadin man da ake bukata a Kaduna domin a yi a sarrafa shi kuma duk yana nan haɗe da maganan tsaro da muke dama da shi kuma da ikon Allah mun shirye-shirye da yawa kuma muna da ribar su kuma muna da amfanin su insha Allah nan ba daɗewa ba wannan matsalan tsaro a kan hanyar nan za mu shakar su kuma layukan nan inda suka lalace ko mu canza su gaba cikin su ko kuwa mu tattauna da wasu cikakken abin da suka lalace idan aka samu ɗaurewar wannan kuma muka ga jare-jare da muka fara akan musamman mun fara kafa takwari fa nan zuwa karshen shekara nan insha Allah za mu tabbatar mu sa ranar da za ta fara aiki kuma mu dawo kan Wari da Kaduna ku wannan zuwa cikin wa'adin da girma shugaban Muhammadu Buhari insha Allah wannan final namu gida ko za mu tabbata cewa za su fara yi da yadda ake bukata amma abin da ya faru da shi ne akwai rashin kulawa akwai rashin kudin da ma za a yi aiki akwai kuma maganganun tsaro da suka hana mu yi amma zan da na tsakanin